Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau ranar Laraba 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2016 a shirin namu na yanzu zamu kawo muku rahoton wata bita da aka gudanar a birnin Lagos game da yaki da cutar sida sannan kuma za ku ji rahoton shirin zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Plateau ke yi bayan haka za ku ji cewa majalisar dattawan Najeriya ta dakatar da kudirin ƙara kuɗin damar shiga yanar gizo da ake kira data da turanci da hukumar NCC ta so ta yi yau akan wannan batun muke son mu ji ra'ayoyinku sai a kira 202-205-2655 don a bayyana ra'ayi kada a manta a sa 1 a gaban namba amma kafin nan ga labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce zai janye jikinsa gaba ɗaya daga harkokin kasuwancin sa na duniya baki ɗaya domin kaucewa kace nace wajen gudanar da ayyukan ƙasa idan yayi fara mulki a ranar 20 ga watan Janairu kwanan nan Trump zai zama shugaban ƙasar Amurka da yafi kowanne kuɗi Trump ya yi jerin rubuce-rubuce a shafin sa na Twitter inda ya ce zai tsama kansa daga harkar kula da otel-otel ɗinsa da filayen wasan golf da kuma wuraren shakatawa da kuma kayayyakin da ke da tambarin Trump da gine-ginen ofisoshi da kuma gidajen haya waɗanda kimarsa ta kai adadin biliyoyin dalolin Amurka a nan Amurka da kuma sauran ƙasashen duniya guda 18 dokar Amurka dai ba ta buƙatar Trump ya janye kansa daga harkar kasuwancinsa amma ya ce yana ganin hakan zai fi ma'ana a matsayinsa na shugaban ƙasa saboda haka ba za a samu matsala ta san rai ba game da harkokin kasuwancin nasa Trump ya ce shugabancin ƙasa ya fi komai amfani nesa ba kusa ba
Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada kuri'a kakabawa ƙasar Koriya ta Arewa sabbin takunkumin tattalin arziki sakamakon gwajin makamin nukiliya da ta yi a watan Satumbar da ya gabata. Takunkumin dai an ɗora shi ne kai tsaye inda zai shafi tattalin arzikin ƙasar inda take samun kuɗaɗen gudanar da shirinta na makamin nukiliya da kuma shirin makamai masu linzami. Kuma hakan zai janyo wa ƙasar ta Koriya ta Kudu asarar fiye da dalar Amurka miliyan 800 a shekara wanda yake kwatankacin kaso wato kaso 1/3 na gaba daya da kudaden ƙasar take samu na shiga ta hanyar fitar da kaya masu fashin baki sun ce takunkumin da aka kakaba zai yi aiki mai ƙarfi ne akan fitar da makamashin kwal wanda ƙasar take fitarwa da wajen kaso 60 cikin 100 wanda adadinsa ya kai kusan dalar Amurka miliyan 700 a shekara.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. An fara fareti da tokar gawar marigayi tsohon shugaban kasar Cuba na tsawon kwana 3 a tsibirin a yau Laraba. Castro dai ya rasu a ranar Juma'a da ta gabata da daddare yana ɗan shekaru 90. An ƙona gawarsa a Cuba a yayin da aka fara gudanar da zaman makokin shugaban mai kama karya wanda wasu suke alfahari da shi a matsayin wanda ya yi nasara wasu kuma suka yi ta sukarsa a matsayin mai tsanani da ya rugusa tattalin arzikin Cuba da kuma danne haƙƙin 'yan adam. An fara zaman tunawa da shi tun ranar Litinin a babban birnin ƙasar da kuma gabashin birnin Santiago da Cuba inda Castro ya fara juyin juya halin shekara 1953. An ɗauki tokarsa zuwa gabashin Havana inda za a bi ta hanyar da Castro da mayakan 'yan tawaye suka bi zuwa cikin babban birnin da tsaunukan Sierra Maestra kafin ya karɓi mulki a watan Janairu na 1959.
Wakilan Amurka da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi a wani zaman tattaunawa daban-daban da aka yi a yau Laraba cewa akwai yiwuwar ɓarkewar tashin hankali a Sudan ta Kudu. Keith Harper, wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya akan bin haƙƙin bil'adama, ya faɗa a Geneva cewa muna da labari daga majiya mai tushe cewa gwamnatin Sudan ta Kudu na shirye-shiryen kaiwa fararen hula hari a Central Equatoria sannan suna shirya wani harin mai girman gaske da zai kwashe makonni ana kai shi. Sudan ta Kudu dai ta musanta batun nan take, sannan jakadan Sudan ta Kudu, Kuwal Alor Kuwal, ya ƙaryata batun na tara mayaka da kuma shirya kai hari a tattaunawar da yayi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press. A yau Laraba a Juba, ƙwararru kan sanin haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi akan babu makawa tashin hankali da faɗa tsakanin kabilu zai fara a ƙasar wadda yaƙi ya burkita.
Kusan mutane 71 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon hadarin jirgin saman da ya ritsa da wasu ƴan kungiyar kwallon kafar kasar Brazil a ranar Litinin da ta wuce a kusa da Medellin a kasar Colombia. Adadin mutanen da suka rasu ya ragu daga mutane 76 da aka rawaito a farkon faruwar al'amarin. Shida ne suka tsira da rayukansu, uku ƴan kungiyar kwallon kafa ne na Chapecoense, biyu daga cikin su sun sami munanan raunuka, dan jarida ɗaya da kuma ma'aikatan jirgi guda biyu. Jami'ai sun bayyana cewa mai tsaron ragar kungiyar kwallon kafar Marcos Danilo Fadilha ya tsira da ransa a yayin da hadarin ya afku, amma daga baya ya rasu a yayin da ake tafiya da shi zuwa asibiti.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kimanin dala Amurka biliyan 300, wato biliyan 3.4 ne gwamnatin Amurka ta kashe a 'yan shekarun baya domin yaƙi da cutar sida. Karamin jakadan Amurka a Najeriya ya sanar da hakan a birnin Lagos a wajen wani taron bita akan ranar cutar sida da ke tafa gobe 1 ga watan Disamba, ‘yan Allah ya kai mu. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin na da ƙarin bayani.
Babban jakadan Amurka a ofishin jakadancin Amurka da ke nan birnin Lagos, Mr. John Bray, shine ya bayyana hakan a wajen wani taro na bita a kan lafiya albarkacin bikin ranar yaƙi da cutar HIV/AIDS. A cewar jakada Bray, gwamnatin ƙasar ta Amurka ta samar da wannan kuɗi ne a ƙarƙashin wani shiri na shugaban ƙasar Amurka mai suna President Emergency Plan for AIDS Relief da aka fara a shekara ta 2004. A cewar jakada Bray, gwamnatin Amurka ta damu matuƙa da ganin cewa an kawo ƙarshen yaduwar cutar HIV/AIDS a nahiyar Afirka da ma duniya baki daya, kuma Najeriya a matsayinta na babban ƙasa a nahiyar Afirka yasa gwamnati ta Amurka ta fi bai da hankali a Najeriya. Cutar ta HIV/AIDS dai a cewar hukumomi na Najeriya yana ci gaba da raguwa. Cewar kwamishinan lafiya na jihar Lagos Dr. Jide Idris, kimanin jirajirai 1,143 ne suka kamu da cutar ta HIV inda su ma ake kula da su. Kawo yanzu dai kamar da kwamishinan ya yi bayani, kimanin mutane 5,492 ne masu dauke da wannan cuta ke karɓan magungunan magance wannan cuta ko kuma rage ƙarfinsa. Bayan wannan kuma ya ce gwamnatin jihar ta Lagos na gudanar da bita na ilmantarwa a makarantu kimanin sakandare 250 da ke jihar. A cewar babban darakta mai kula da hukumar yaduwar cutar HIV/AIDS a Najeriya Dr. Aliyu Idris, yanzu haka an samu raguwar masu kamuwa da wannan cuta a fadin Najeriya baki daya.
Here in Nigeria we have seen a steady decline in the prevalence of HIV.
Dr. Nasiru Sanui Gwarzo shine darakta mai kula da bangaren cututtuka masu yaduwa a Najeriya, kuma ya mun karin haske game da wannan ci gaban da aka samu a Najeriya ta bangaren HIV/AIDS ta wayar tarho.
Alhamdulillah, gwamnatin Najeriya ta yi rawar gani kwarai da gaske wajen samar da magunguna ga masu dauke da wannan cuta ta sida da kuma irin cututtukan da sukan bujulowa masu wannan cuta ta sida kamar su tarin fuka da makamantan su. Ba kuma gwamnati ce kadai take wannan bada wannan tallafi ba, manyan jigon da suka fi bada wannan tallafi daga sassa biyu ne, gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Amerika karkashin tsarinta na gudunmawar shugaban Amerika ga kasashe masu cutar wannan sida din, wannan da ake kira PEPFAR. Wannan biyu su suka fi bada magani da kuma kayan gwaji na tabbatar da rashin lafiyar ko kuma tabbatar da yadda rashin lafiyar take samun sauki ko raguwa ko karuwa.
A cewar wata jami'ar lafiya da ke asibitin koyarwa na jami'ar Lagos, mai suna Dr. Vicky Ashade. Matsalolin da suke fuskanta ga mutane shine na yin gwajin cutar ta HIV kamar yadda take karin haske.
Because the greatest risk is not to be tested at all because you don't know what is going on in your body system.
Tace akwai bukatun mutane su nan gabari ana duba su domin tantance ko suna dauke da wannan cuta ko kuma a'a. Babban matsala ita ce mutum yana dauke da wannan cuta amma bai sani ba. Wannan ita ce matsala. Ranar 1 ga watan Disamba kowace shekara dai rana ce da hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar bita da kuma ilmantar da jama'a game da illar cutar HIV AIDS mai karya garkuwar bil'adama. Babangida Prem Murai Amurka daga Lagos.
Kada likitoci masu kullawa da lafiyarmu masu kullawa da rayuwarmu ai sakewa
to madalla a gaida Babangida Jibril. Gwamnatin jihar Plateau ta kudura aniyar gudanar da zaben kananan hukumomi da kuma tabbatar da ba a sake samun gibi tsakanin zababban shugaban karamar hukuma da wanda zai gaje shi ba a cewar gwamnatin jihar Plateau. Za ku ji karin bayani daga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji.
Gwamna Lalon ya ce gwamnatinsa ta kammala dukkan shirye-shirye da matakan tabbatar da an gudanar da zaben cikin adalci.
To us as a democratic government, a credible election will be one that is characterized by inclusiveness, transparency.
Yace a matsayin su na gwamnatin demokradiya za su tabbatar da cewa an gudanar da sahihin zabe da zai yi na'am da kowa cikin gaskiya tare da yin bayane da kuma baiwa 'yan takara damar da doka ta basu ba tare da nuna bambanci ba. Gwamna Lalon ya jaddada cewa gwamnati ba za ta tsoma baki cikin hurumin da kundin tsarin mulki ya baiwa hukumar zabe mai zaman kanta ba, musamman ma yayin gudanar da zaben kananan hukumomi. Sabon shugaban hukumar zaben mai zaman kanta a jihar Plateau, Fabian Ntun, yace suna buƙatar goyon bayan al'umar jihar don gudanar da zaben cikin tsanaki.
Kasan yadda aikin zabe take, aiki ne da baya son wariya, yana son gaskiya ga Allah, kuma aiki ne da ya kamata a bi dokoki. Saboda haka zamu zauna ne mu duba yadda dokokin zaben suke. Duk parties da mutanen Plateau da su san yadda muke ga kai. Mutanen su ra mana gaskiya, su ba mu shawarwari masu kyau.
Mai ba gwamnatin jihar Plateau shawara kan harkokin manema labarai Dan Manjan yace gwamnati ta dauki kyawawan matakan tsaro don gudanar da zaben.
Babban mataki shine an yi magana da al'umma sun fahimci inda gwamnati take, inda gwamnati ta dosa. Mun dade ba mu ji an buga bomb ko kuma an kashe ko kaza ba balle mutum, saboda haka babu ne wanda gwamnati ma za su faɗa ba, jama'a da kansu sun san haka.
A ƙaramar hukumar Jos ta Arewa a lokutan baya an sami mummunan tashin hankali yayin da ake gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar. Kan haka Sheikh Alhassan Sa'id yace za su ba wannan gwamnati goyon baya 100% don cimma burinta.
Abinda nake roƙo gurin masana mulki, an masana gwamnati irin wannan yadda ita za mu yi miƙe mata biyayya ko ka za mu mata biyayya don ta kai gacci. Duk abin da ta ce a yi bai saba gaskiya ba, ina kan gaba kuma zan kira duk wanda zai saurare ni don a yi maka biyayya. Muna ganin Plateau za ta fita ga damuwa da take ciki, za ta koma baya-baya can na zaman lafiya da arziki da kwanciyar hankali, jihar zaman lafiya a duk Najeriya.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Sauna a lafiya al'umma ta Plateau kungiya. Zama lawan lafiya shine cigaban Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Biyo bayan cece ku ce har ma da zanga-zanga da 'yan Najeriya suka yi akan nuna kin amincewarsu da yunkurin ƙara kuɗin daita da hukumar da ke kula da harkokin sadarwar Najeriya ta NCC ta so ta yi. Majalisar Dattawan Najeriya ta dakatar da wannan yunkurin. Za ku ji ƙarin bayani daga Nasiru Adamu Alhikaya.
Dakatar da umarnin ƙara farashin sayan damar shiga yanar gizo da hukumar kula da kafofin sadarwar Najeriya NCC ta yi ya jawo ajiyar zuciya ga waɗanda na zanta da su da kuma yawancin sauran 'yan Najeriya da suke magana a kafafen labaru. Tun farko dai NCC ta umarci manyan kamfanonin sadarwar da ke samar da damar shiga yanar gizo baya ga aika 'yan gajerun saƙonni da buga waya su ƙara farashin sayar da ma'aunin shiga yanar gizon wato data don ba wa ƙananan kamfanoni damar cin riba a kasuwar sadarwar Najeriya. Ƙananan kamfanonin sun koka da cewa ko daidai da farashin manyan kamfanonin suke sayar da ma'aunin na yanar gizo san ba za su ci riba ba. Hukumar dai ta ce dakatar da wannan ƙarin ya biyo bayan sauraron kukan jama'a ne da ke ganin hakan zai kuntata musu. Awul Abdulkadir Albarudi matashi ne mai aiki da yanar gizo.
Mu musamman samar Amurka muna ganin cewa wannan internet din wani abu ne wanda muke amfani da shi wajen ci gaban rayuwarmu. Zaka iya yin hira da mutum ta WhatsApp ko ta Facebook wanda ba mamaki idan da a waya ne zaka kashe makudan kudade ne kafin ka isar da sakonka. Soke wannan mataki da aka dauka ko kuma ya sadda shi nayi farin ciki da shi saboda abin da za a fara dubawa shine maslaha da amfanin dan kasa ba amfanin kamfanoni ba. Duk da cewa su waɗannan kamfanonin za su ɗibi ma'aikata waɗanda ma'aikatan za su iya kasancewa ƴan ƙasa ne amma kuma ƴan ƙasan da za su amfanu da internet, Facebook da kafofin sadarwa da zumunci da sauransu su za su fi amfanuwa fiye da waɗancan waɗanda za a ɗibi ma'aikata saboda akwai bangarorin da za a ɗibi ma'aikata da dama a Najeriya bai cin wannan bangare na waɗannan ƙananun kamfanoni da ake so a duba interest ɗinsu da farko kafin a duba interest ɗin al'umman ƙasa gabaki ɗaya.
Shi ma Nasiru Musa Albani ƙwararre ne kan yanar gizo da ya kawo ziyara Abuja daga ƙasashen Larabawa.
In aka ce za a taimakawa ƙananan kamfanuka to a wani bangaren kuma za a musgunawa masu amfani da shi musamman talakawa. Nigeria yanzu ne ake kokarin wayewa ma a san menene yanar gizo wanda yake bukatan aiki, yake bukatan kudin da zai ci abinci, yazo dan kudin da yake dan samu da shi yana shiga yanar gizo. An zo an ce kuma za a kara. Wallahi akwai wanda megabyte 10 ina ga bai wuce riyal 100 ba, naira 100 ba ko megabyte 10 yana masa wuyan ya siya. Ina ga in aka ce an kara, misali a ce an ayin doubling din shi, megabyte 10 ya koma 200 a rana daya, kaga ai abin zai masa wuya.
Kamfanonin fa sai iya rufewa kenan, ba za su iya aiki a Najeriya ba. Ina nufin kananan kamfanoni.
To ai ba dole bane sai sun yi aiki a kasan ba, sai su nemi wani hanya inda za su dinga samun kuɗi, saboda mafi yawancin waɗanda ba su da ƙarfin siyan data sun fi waɗanda suke siyan data din yawa.
Wasu masana na nuna arar yanar gizo a Najeriya kan sa wasu mutane shiga yanar da yaɗa bayanan ƙiyayya, batsa, har ma da damfara. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan dakatar da yunkurin ƙara kuɗin data da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi, sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Tuma da lamun samu kira na farko daga Kaduna.
To malama Maryam, assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da rikoda daga kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Musa.
To gaskiya al'amari mun ji dadi kwarai da gaske ta Majalisar Dattawa, masu jajayen kujeru suka hana wannan yunkuri na wannan kamfanonin sadarwa. Domin idan muka dauka kaman zamu ga kaman wani abu ne wanda ake kokarin a hana talaka faɗin ra'ayin bakin shi, ko kuma idan wani abu da ba daidai ba shine kawai kike magana. Amma in ba haka ba, ya za a ce idan muka lura kasashe da yawa da suka ci gaba, kamfanonin nan ana yin wa'annan browsing kyauta za ka yi shi.
To Alhaji Musa Garo, layin ka ya goce, ba mu ji ka ba, amma yanzu bari mu je Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Lafiya, lauya gajiya, da wa muke magana?
Alhamdulillah, Hajiya Maryam, kuna tare da Usman A. Bello Bonkari, karamin hukumar mulki ta jihar Jihar Sokoto, Najeriya.
To Mallam Usman, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To mu sai mu ce wannan abin yayi daidai, kasancewar sallar kana bukata abin da yace maki a ce ita wannan hukuma ta NCC a ce ta ƙara cewa a rage wanga abin, amma sai wai zan ta ƙara. To gaskiya nan kan sai mu ce wakilan da mun ka tura a sanarwar mu sun yi abin da ya dace, saboda haka irin haka ya dace duk abin da zai zama to matsala ga talaka to a ga cewa suna shigowa ciki suna dakatar da shi, amma bai dace a ce ana tsananta ma al'umma a daidai lokacin gaba. Gaskiya.
To mun gode Mallam Usman A. Bello, yanzu kuma bari mu je Katsina.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Alhaji Bishir mai Goro, Katsina, Sabuwar Unguwa.
To muna jin ka Alhaji Bishir.
A gaskiya na yi farin ciki matuƙa da samun wannan bayani da tawon Najeriya suka yi daga nasa. Kasantuwar yanayin halin da al'ummar ke ciki, kasantuwar matasan mu duk ba su da aikin yi, wannan abin yana rage ma matasa raɗaɗin talaucin da kuncin da suke ciki suna samun aikin yi ta wannan hanyoyin yanar gizo. In aka yi wannan ƙari kuma za a samu cibaya matuƙa da
to. Alhaji Bashir mai Goro, mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Abdulhakim daga Yoro, daga Karman, daga Yoro abunan jihar Taraba.
To Mallam Abdulhakim, muna jin ka.
Abun da yake damuna ni ra'ayina akan wannan abun shine ya kamata su sani abinci ma bai ishe mu ba, sannan kuma abun da muke dan kokari mu samu muna dan duba abun da yake faru. Da kuma kenan, kuma suna son su daga dukufar da mu kenan. Ra'ayina kenan, sai ya kamata at least su duba cewa ya kamata su ne za su bada kuɗi a kara mana data don mu daga sanin me yake faruwa a duniya, ba kuma su ne ne su za su kinye mu gaba gida ba.
To Mallam Abdulhakim, mun gode, Allah ya sa sun ji. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Prophet Abdullahi Dada, ta shugaban kungiyar bakanikai ta kasa Leshan Gundumar Katagum a zara jihar Bauchi.
To comrade, menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayi ne dai a gaskiya, banda Allah ya sa waɗannan dattijan, don yanzu dattijai zan kira su ba dattabai ba, banda sun yi wannan kokarin, ni dai na yi niyyar daga wannan karon ma zan aje waya. Don a yadda muke fama a ƙasar nan, ana tunanin abin da za a ci, a ce to iska ne nan gaba dai kawai ba za a ƙara mata kuɗi ba. In ba haka ba, wayar da muke ɗan bubbugawa kullum mu rage wa cikin mu abin da za mu ci mu sa waya, amma sai ya zamanto a hakan, saboda tsabar ba a tausayin talaka, wai ita ma za a sake ƙara mata kuɗi, dama na ce zan yi wayar ƙarshe.
To mun gode comrade, yanzu kuma bari mu je Yobe.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana? To muna jin ka malam.
Maganan gaskiya a karin kudin wannan biyi ba, saboda mutane su ce abin da zai ci kudi ba su wannan ya kamata a ce sun rage. Wannan karin da ya fi sauki da ta fi kokari da suka ce a karatar da wannan abin, nan gaba ma ya kamata haka za su yi abin da suka duba bai tashi ba su ce a bari, wannan ya dace kuma sai su sanar da wa a yi.
To mun gode malami daga Yobe da ra'ayinka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna so ne mu ji ra'ayoyinku akan dakatar da yunkurin ƙara kuɗin data da Majalisar Dattawa ta yi. Mun samu kira daga Maiduguri.
Alo, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Suna magana da Alhaji Sale daga Maiduguri, Borno State.
To Alhaji Sale, mai cece gudunmuwa ka yau?
Wato gudunmuwa ta abinda dattawan nan suka yi.
Alhaji Sale, muna jin ka, ko kana jin mu?
Ina jin ku, saboda talaka ba yanzu muna cikin matsatsi, kuma a zuwa na fasa mana ai ba daɗi, ba yi da kyau. Saboda haka muna Allah ya bamu abinda za mu ci, Allah ya ba shugabanninmu lafiya da kwanciyar hankali.
To amin Alhaji Sale daga Maiduguri, mun gode da ra'ayinka, kuma anan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar.
Yanzu kuma ga shirin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A ƙasar shekara ɗaya, ƙasashen duniya sun taka rawar gani domin ba da gagarumin gudunmuwarsu ga abubuwan da suka shafi canjin yanayi. Domin a cikin watan Disamban bara ne, ƙasashe su 200 suka kammala cimma matsaya game da yarjejeniyar da aka yi a ƙasar Faransa.
wanda manufarsa shine rage dumaman yanayi da kashi 1.5 na aunin Celsius, kuma cikin watan Nuwambar shekarar ce wannan yarjejeniyar ta fara aiki. Kusan lokaci guda ne kungiyar kula da zirga-zirgar jiragen sama na kasa da kasa ta kaddamar da mataki na sadidan da zai sa kamfanin jiragen saman cimma matsaya akan samar da hanyar dakile hawan gurbatan yanayi. Kana da ƙarshe akalla kungiyoyi da al'ummu har 200 ne da suka amince da yarjejeniyar da aka cimma a Kigali, wanda sannu akan hankali zai rage samar da sinadarin nan mai gurbata yanayi, musamman wannan da ake amfani da shi wajen samar da iskan nan da ake samar da na'uran samun sanyi. Sai dai yanda duniya ke ƙara kusantar samar da makamashin hasken wutar lantarki, yanzu haka kasuwar na hasken wutar lantarki sai ƙara bunƙasa yake yi, kuma wannan lamari zai ƙara haɓaka ne, inji sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry sa'ilin da yake magana a taron ƙasa da ƙasa zagaye na 22 na masu ruwa da tsaki a harkokin canjin yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Kerry ya ce a shekarar ta gabata kawai an samu hannun jari a fannin inganta samar da makamashi na kusan dala biliyan 350. Kerry ya ci gaba da cewa,
"That 350 billion is the first time that we've been able to see that money outpacing what is being put into fossil fuels."
Wannan dala biliyan 350 din sune kudi irin na farko da aka samu, wanda ya zarta duk wasu kudaden da aka samar domin makamashin karkashin kasa da ake samarwa. Domin ko ana samar da fayafayan nan na zakulo hasken rana kusan rabin miliyan guda kusan kowace rana a cikin ƙarshen shekarar ta gabata, kuma wannan shine irinsa na farko tun bayan bunƙasar masana'antu. Duk ko da cewa an samu farashin mai da iskan gas da gawayin coal sun yi ƙasa ƙwarai da gaske fiye da yadda suke a da, kuma duk da haka har yanzu ana saka hannun jari masu tarin yawa domin bunƙasa fasahar samar da hasken wutar lantarki ta hasken rana fiye da man da ake samu a ƙarƙashin ƙasa. Yau an samu nasarar raguwar gurbatan yanayi domin ko kasuwannin da ke da nasaba da waɗannan matsalolin sun yi ƙasa-ƙasa a duk faɗin duniya, inji Kerry. Da yawan 'yan kasuwa sun fahimci cewa saka hannun jari a harkar samar da makamashi ta hasken rana ya fi sauƙin samar da bunƙasa tattalin arziki, domin a wannan fanni za ka samu kuɗi cikin sauƙi da kwanciyar hankali duk a lokaci guda. Ba shakka samar da tsarkaken hasken wutar lantarki ana sa ran ya zama wani kasuwar da za a yi kasuwancin maƙudan kuɗaɗe da shi, wanda shine kasuwa mafi girma da aka taɓa samu a duniya. Don haka ba wata ƙasa da za ta samu wani ci gaba mai ma'ana muddin ta yi zugun gefe guda ta gurgunta sabon hanyarta na cin gajiyar tsarkaken yanayin samun ƙarin arziki. Shirin muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, agogo mu a nan birnin Washington DC na cewa karfe 4 saura minti 3, yanzu kuma ga nazar ya dawo da labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce zai janye jikinsa gaba ɗaya daga harkokin kasuwancinsa a duniya baki ɗaya domin kaucewa kace na ce wajen gudanar da ayyukan ƙasa idan ya fara mulki a ranar 20 ga watan Janairu. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'ar kakabawa ƙasar Koriya ta Arewa sabbin takunkumin tattalin arziki sakamakon gwajin makamin nukiliya da ta yi a watan Satumba da ya gabata. An fara fareci da tokar gawar marigayi tsohon shugaban ƙasar Cuba na tsawon kwana uku a tsibirin a yau Laraba. Castro dai ya rasu a ranar Juma'a da ta gabata da daddare yana ɗan shekaru 90. Wakilan Amurka da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi a wani zaman tattaunawa daban-daban da aka yi a yau Laraba cewa akwai yiwuwar ɓarkewar tashin hankali a Sudan ta Kudu. Keith Harper, wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya akan haƙƙin bil'adama, ya faɗa a Geneva cewa muna da labari daga majiya mai tushe cewa gwamnatin Sudan ta Kudu na shirye-shiryen kaiwa fararen hula hari a Central Equatoria, sannan suna shirya wani harin mai girman gaske da zai kwashe makonni ana kai shi. Kusan mutane 71 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon hadarin jirgin saman da ya ritsa da wasu 'yan kungiyoyin kwallon kafa a kasar Brazil a ranar Litinin da ta wuce a kusa da Medellin a kasar Colombia.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taya na gabatar da shirin, musamman Nazir Ahmed Hausawa da Miss Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da Sa'ida Hamdun da injiniya Mr. Kelvin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.